Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce ta da Muhammad Hafiz Baballe. Sauraro abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 19 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da karin labarai.
To Hadiza ga kanin labaran. Hukumomi a kasar Pakistan sun faɗa jiya Laraba cewa wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai daga bangaren kan iyakar kasar Iran dake tsakanin kasashen biyu da yi sanadin mutuwar sojoji hudu. Sakataren Baitul Malin Amurka Janet Yellen da mataimakin Premier China Liu He sun yi alkawarin yin aiki tare. Kotun kolin Isra'ila ta yanke hukunci cewa dole Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kori babban na hannun damansa daga sabuwar majalisar ministocin kasar.
Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji tattaunawar wakilinmu Umar Faruk Musa da wasu masu sharhi kan sha'anin tsaro game da dala biliyan da shugaba Buhari ya ce ya kashe domin kwato wasu ƙananan hukumomin jihar Borno daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Sannan kuma a yayin da makonni kalilan suka rage a gudanar da babban zabi a Najeriya, Majalisar Dinkin Duniya ta bayar hukumomin kasar tabbacin goyen baya domin samun sahihin zabe. Kamar kowace rana ne kamar ta yau, Alheri za ta shigo mana da shirin ta domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomi a kasar Pakistan sun faɗa jiya Laraba cewa wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai daga bangaren kan iyakar kasar Iran dake tsakanin kasashen biyu ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce an kai hari ne a gundumar Panjgur da ke kudu maso yammacin lardin Baluchistan. Sanarwar ta ce 'yan ta'addan sun yi amfani da kasar Iran wajen kai harin kan ayarin motocin jami'an tsaro da ke sintiri a kan iyakar kasar. Sanarwar ta kara da cewa an bugaci bangaren Iran da su farauto 'yan ta'addan da ke gefensu na kan iyaka fiye da kilomita 900. Nan take babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin. Ofishin jakadancin Iran da ke Islamabad ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa Iran ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da aka kai kan sojojin Pakistan. Ta'addancin abu ne da yake damun Iran da Pakistan. Ofishin jakadancin ya ce lamarin yana barazana ga dukkan kasashen biyu. Wani jirgin helikwafta da ya hatsari jiya Laraba a wajen babban birnin kasar Ukraine ya kashe akalla mutane 14, ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Monastirsky da wasu manyan jami'ai ma'aikatar a jirgin da wani yaro a kasa. Jami'ai sun ce hatsarin ya faru ne a kusa da wata makarantar renon yara a Brabari, wata unguwa da ke gabas da Kiev. Kawo yanzu dai ba a bayyana dalilan da ya sa jirgin helikoftan ya faɗo a lullumin hazo da safiyar jiya ba. Ko hatsari ne ko kuma yana da alaka da yaƙi, ko da yake a baya-bayan nan ba a samu rahoton faɗa a yankin babban birnin ƙasar ba. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin wani saƙo da ya wallafa a Telegram cewa ya umarci hukumomi su binciki dalilan da suka haddasa hatsarin. Zelensky, wanda ke magana ta hanyar faifan bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya a Davos na ƙasar Switzerland, ya ce hatsarin yana da alaka sosai da yaƙi da Rasha, inda ya ƙara da cewa yaƙin yana da fuskoki da yawa, ba wai a fagen yaƙi kaɗai ba. Zelensky ya kira hatsarin da mummunan tashin hankali, ya ce ana ci gaba da tantance adadin waɗanda suka mutu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen da mataimakin Premier China Liu He sun yi alkawarin yin aiki tare don warware batutuwa da suka shafi kudaden sauyin yanayi da kuma buɗe hanyar tattaunawa a tsakanin manyan kasashen duniyar biyu masu ƙarfin tattalin arziki. Da take magana da manema labarai a farkon tattaunawar tasu, Yelin ta ce duk da akwai bangarori da suke da sabani, kasashen biyu na da alhakin tafiyar da bambance-bambancen su da kuma hana gasa daga zama wani abu na kusa da rikici. Liu ya ce China a shiga take ta yi aiki tare da Amurka don ci gaba da tattaunawa da musaya da neman matsaya guda. Ganawar ido da ido da Yelin da Liu ita ce haduwa da wasu manyan jami'ai suka yi tsakanin kasashen biyu tun lokacin da shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban China Xi Jinping a Bali na kasar Indonesia a watan Nuwamba bara.
Madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewar gwamnatin tarayya ta kashe dala biliyan daya domin kwato wasu kananan hukumomin jihar Borno daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram. Shugaban Buhari ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake karɓar lambar girmamawa a ƙasar Mauritania. Ganin yawan kuɗin da kuma irin matsalolin tsaro da ake fuskanta har yanzu, Malam Mamun Sale, mai sharhi kan sha'anin tsaro a Najeriya, na ganin cewar kulliya bata biya kuɗin sabulu ba, kamar yadda ya shaida wakilinmu Umar Faruk Musa a Abuja.
Inda za a kashe har dala miliyan 1,000 ashe yaki da ta'addanci a Najeriya ya ci biliyoyi da yawa na dalolin Amurka kuma har yanzu ba saniyan da ake so ba.
Amma shugaban Buhari ya nuna cewa an saya kayan yaƙi, makamai da dai sauran bukatu na wannan yaƙin daga ƙasashen waje musamman Amurka. Ba ga watakila kayan yaƙin ne yake da tsada ba wai a yawan kuɗi kawai ya kamata a duba ba.
To gaskiya abinda ake ta baba mutan kasar ke ta baba shine kan shugaban Buhari ya ce shi yanzu zancen cewa dinka kwanci da su makarai daga waje ana kawo Najeriya ta kau shine tsakanin gwamnati da gwamnati a kawo Najeriya ya amfani da shi wajen yaki da ta'addanci. Amma duk muddin za a ba ƴan kwangila aiki su makamai to tabbas za su kara nasu riba aka kuma ba lalle ba su so sabbi kau za su iya siyo wanda aka musu kwaskwari ma a matsayin sabbin.
Amma wannan matsalar yanzu ta bazu zuwa sassa na Najeriya inda ta'addanci ya katutu a arewa maso yamma da arewa ta tsakiya. Kuɗin ne ba a sa ba masu yawa gurin ya sanya ba a samu nasarori kamar yadda aka samu a yankin Borno ɗin ba ne ko me kake gani?
Matsalar ba wai kuɗin da aka kashe ba ne. A'a, akwai almundahala da aka yi wajen kuɗaɗen makaman nan. Bayan da ya binciki gwamnatin da ta gabata, ita ma gwamnatinsa tana fama da irin wannan matsala na almundahala saboda manyan kwamfanoni da ya naɗa ya kyauta a ce an bincike su. Wannan kuɗaɗe da aka dunguza musu kamar yadda yake faɗi ba. Taba samu wata gwamnati ba ta ba sojoji kuɗi karan gwamnatinsa.
Malam Mamun Sale kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Shi ma Ahmed Zakari mai sharhi kan al'amuran tsaro ya yi tsokaci akan wannan makudan kuɗaɗe na dala Amurka miliyan 1,000 da shugaban Buhari ya bayyana cewa an kashe domin kubutar da ƙananan hukumomi da ke hannun ƴan Boko Haram a yankin arewa maso gabacin Najeriya, inda yake cewa
a nawa ra'ayin zan iya cewa daga lokacin da aka sallami harsoshin sojoji waɗanda da suke kulawa da al'amuran tsaro zuwa yanzu za mu iya cewa an samu ci gaba kwarai wajen tabbatar da zaman lafiya a arewa maso gabas. Wa'innan local government da shi shugaban kasa ke magana ba sabuwar magana ba ne. Duk ɗan Najeriya ya san cewa akwai lokaci da ƴan ta'adda Boko Haram suka rike local government a jihar Borno har kusan local government guda 7. To yanzu za mu iya cewa lallai local government ɗin nan an karɓe su daga hannun ƴan ta'addan nan. Sannan kuma abinda aka yi idan mutum ya yi la'akari da irin makaman da waɗannan ƴan ta'addan suke aiki da shi da kuma irin kuɗaɗe da suke samu na taimako wanda Allah kaɗai ya san daga ina suke samun wannan taimakon. Za mu iya cewa dala 1,000,000,000 da shi shugaban ƙasa yake cewa an kashe ba zai zama abin mamaki ba, saboda idan ka lura za ka ga cewa an sayi jirage kuma da waɗannan jiragen aka samun galaba akan waɗannan mutane. Waɗannan hafsoshin sojan suka sauka don su kan banga wani abin da suka tauta ba da kuɗaɗen da aka yi ta ba su.
Umar Faruk Musa, murin Amurka a Abuja, Najeriya.
Tattaunawar wakilin Umar Faruk Musa kenan da wasu masu sharhi kan lamuran tsaro. Yanzu kuma ga hashi dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata babbar jami'ar diplomasiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta tattauna da ministan harkokin wajen Taliban mai mulki a kasar Afghanistan domin isar da damuwar kasashen duniya kan hana mata aiki, karatu da rayuwar yau da kullum da ta shafi hulɗa da jama'a. Mataimakiyar sakatare general na Majalisar Dinkin Duniya, Amina Muhammad, mace mafi girman mukami a majalisar, ta isa birnin Kabul babban birnin kasar cikin dare a ƙarƙashin jagorancin wata babbar tawagar Majalisar Dinkin Duniya. Ziyarar ta tana zuwa ne a kusan wata guda bayan da 'yan Taliban masu kishin Islama suka tsaurara matakan murƙushe matan Afghanistan inda suka umarci galibin mata ma'aikatan ƙungiyoyi masu zaman kansu da su dakata da zuwa aiki har sai baba ta gani da kuma hana 'yan mata zuwa jami'o'i. Hanin na baya-bayan nan ya janyo fushi a duniya tare da yin kira da a gaggauta janye wannan hanin. Amina Muhammad ta shaida wa ministan harkokin wajen kasar Amerikan muttaki a taron jiya Laraba cewa ta kai ziyara ne da nufin shaida halin da ake ciki da ma isar da sakon gamayyar kasashen duniya game da damar mata na samun ilimi da aiki a cewar jami'an Taliban. Kotun kolin Isra'ila ta yanke hukunci cewa dole ne Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kori babban na hannun damansa daga sabuwar majalisar ministocin kasar. Hukuncin da aka yanke a jiya Laraba ya bayo shugaban Isra'ila damar fuskantar rikicin ƙawancen da ke ƙara ruruwa kan ƙarfin kotuna. Babbar kotun ta yanke hukuncin cewa Ariel Deri, shugaban jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta Shas, kuma wanda ya dade yana ƙawance da Netanyahu da ba zai iya zama minista ba bayan da aka same shi da laifukan haraji a shekarar da ta wuce, kuma kotu ta sanya masa sharuɗa bisa kan cewa wani jami'i zai sanya ido a kansa a matsayin wani bangare na yarjejeniyar amincewa da laifin. Hukuncin mai tsauri da ake sa ran zai zo a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da fuskantar sauye-sauye a tsarin shari'ar kasar. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da makonni kalilan suka rage a gudanar da babban zabe a Nigeria, Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana hukumomin kasar tabbacin goyon baya domin samun sahihan zabe. Mahmud Ibrahim Kwali na dauke da rahoton.
Peaceful elections in Nigeria send a clear positive message to the rest of the region.
Gudanar zabe cikin lumana a Najeriya na aika sahihi kuma muhimmin sako ga nahiyar Afirka da sauran sassan duniya. Kalaman Madam Giovanni Biha kenan, wakiliya ta musamman ga sakataren Majalisar Dinkin Duniya mai kula da Afirka da yankin Sahel, a wurin rantsuwar kiyaye doka da oda da 'yan takarar gwamnan Kano a jam'iyyu daban-daban suka yi a Kano.
In close collaboration with the NPC, ECOWAS Commission and the African Union,
ta kara da cewa yayin da take aiki tare da kwamitin zaman lafiya na Janar Abdulsalami Abubakar da hukumar kula da ayyukan kungiyar ECOWAS ta kasashen nahiyar Afirka ta yamma da kuma kungiyar tarayyar Afirka, Majalisar Dinkin Duniya ta baiwa hukumomin Najeriya tabbacin goyon baya ta wajen tsarawa da gudanar da sahihin zabe da zai karbu ga kowa da kowa.
In organizing general elections that are peaceful, credible and transparent.
Malam Garba Muhammad Lawal da ke zaman sakataren ofishin Kano na hukumar zabe ta Najeriya INEC, wanda ya wakilci kwamishinan zabe na Kano, na cewa
za mu ci gaba da kokari da tabbatar da yin zabe na gaskiya mai karkuwa kamar yadda muka saba. Saboda haka muna ƙara godiya ga su wannan kwamiti na zaman lafiya da suka gayyato wannan 'yan takara suka zo suka ƙara tabbatar mana da cewa duk abubuwan da za su yi za su yi cikin lafiya. Mu kuma muna alkawari ga dukkan mutanen jihar Kano cewa za mu yi aikin mu a bisa doka da oda kuma da gaskiya.
Kimanin ayoyi 12 ne kundin yarjejeniyar ya kunsa kuma aka karantawa ɗan takarar suka ji gabanin surar ta hannu wadda ke tabbatar da amincewar su.
I agree to support and cooperate with all institutions of government including INEC.
Na amince tare da yin alƙawarin cewa zan tallafa hukumomin gwamnati musamman hukumar zabe da jami'an tsaro wajen gudanar da ayyukan su. Na dakile duk wani yunkuri da zai kawo cikas ga zaman lafiya a Kano a yayin zabe ko bayan fitar da sakamakon zabe. Kinje hukumar ƴan sanda tace ba za ta saurara duk wani dan takara ba ko kuma magoya bayan sa ba da suka ki mutunta wannan yarjejeniya.
Wannan takarda ce da suka sa hannu na tabbatar da cewa an yi komai lafiya. Duk wanda ya kaushe hanya to ko shakka babu za a gudanar da bincike. Duk wanda fa bincike ya biyo ta kansa to fa aikin mu zamu.
SP Abdullahi Haruna Kiyawa kenan kakacin rundunar ƴan sandan Kano. Rabaran Faza Atabar Kindo da wakilci shugaban kwamitin zaman lafiya na ƙasa General Abdulsalami Abubakar ya ce za su saka ido sosai akan ƴan siyasa.
Aiki ba ta kare ba. Za mu bi hankali da hankali mu ji a lokacin da suna tafiya a kauyuka su nemi zaben mutane wani irin maganganu suke yi suna zagin juna ko babu. Idan mun ga waɗannan abubuwa suke faruwa dole a kira hankalinsu. In kuma har wata tashin hankali ta tashi to wannan hannun da suka sa yau akan takarda za a yi amfani da ita kamar sheda ne a kotu.
Yanzu dai wannan kwamitin zaman lafiya da tsohon shugaban Najeriya General Abdulsalami Abubakar ke shugabanta ya jagoranci rattaba hannu a kan yarjejeniya a tsakanin ƴan takarar gwamna a 15 daga cikin jihohin Najeriya 36. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa.
Muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa, su samu natsuwa saboda matsalar shaye-shaye nan yana daga mana hankali.
A matsayina na matashi ina buƙatar abubuwa biyar ne a wajen gwamnati. Na farko shine fannin lafiya da kuma tsaro.
Abin da nake so gwamnati ta sa gaba a wannan sabon shekara da matsayina na uba shine a gaskiya harkar tsaro.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Banda matsalar tsaro da tsadar rayuwa, abin da ya fi ɗaukar hankalin 'yan Najeriya a halin yanzu shine babban zaɓe da ake shirin gudanarwa a ƙasar a matakan jihohi da kuma gwamnatin tarayya. Batun da kamar kowace shekara zaɓe al'umma ke bayyana fatan samun ingancin rayuwa ko kuma sauyi. A yau shirin domin iyali ya nemi jin abin da jama'a ke so shugabannin da za a zaɓa su sa gaba idan aka zaɓe su domin samun ingancin rayuwa da kuma ci gaban iyali.
Sunana Bilkisu Umar, Mummali daga Zinariya Si.
Muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa, su samu natsuwa saboda matsalar shaye-shaye nan yana daga mana hankali. Domin yaro yanzu dan karami dan shekara 9 sai kaga ya zama dan shaye-shaye. Barin area mun nan muna fama da damuwar yara ƴan shaye-shaye. Idan yaro yayi shaye-shaye sai kaga yana tunanin a bari maman shi ma yana bubbuɗe mata ido. Saboda mene wallahi rashin kuwai kula ne da mu da ƴaƴanmu da ba a yi gaskiya tsakani da Allah. Shi ne muke so da Allah muna roƙon gwamnatin nan tamu mai albarka a taimake mu, mu iyayen yaran nan a taimake mu, a taimake ƴaƴanmu ga makarantun nan. Wani ma bai da yanda zai biya school fees na makaranta. Kin ga kamar ni ina yin sana'a don biya ma yara na makaranta saboda babansu bai da ƙarfi. Mu ba zai ce mishi dole sai ya nema ba, zan sa shi je yayi sata, zan sa shi don ce mishi in an sa wa dam to ni na kama sana'a, ina harkoki na, in yi wani kama nan in kama nan, don ni har nayi wankau saboda in biya yara na makaranta saboda asirin mu ya rufu daga ni har mai gidan nawa. To shi ne nake so da Allah a taimake mu mata a taimaka mana shi yasa muke kokari muwa mu dan tsinduma cikin siyasar nan mu gani a dan yi da mu saboda ƴaƴanmu na gaba su samu ilimi mai albarka muwa mu samu rayuwa mai amfani Allah kuma ya shirya mana yaran mu a taimake mu dan Allah
Angela Lami dabar gaskiya kowa ya san insecurity da nan a Southern Zone har karshe ma ba mu iya samun baki saboda maganar insecurity na kidnappers din nan sun yawa mana a Southern Zone ba dama ka je ka dantsar da doyanka ko shinkafanka ba za ka dawo kai bacci ba amma gaskiya matasa sun karbi wannan abun sun sa a cikin aljihunsu kamar sana'a ban san ko saboda rashin aikin da ba iya ba su aiki bane ko menene zaka ga yara sun gama makaranta suna da masters suna da degree amma ba aiki sun je sun samu abokanai bad process su sa su a cikin wannan halin abun nan na san yana nan a cikin gidanmu ne in ba haka ba ki je kin sayar da doyan ki baraki da gida ki bacci ba ba ko ba zai yi zo san cewa kin sayar da doya ba sai dan gida so roko na nan shine da mun samu sabon gwamnati su nema yanda za su magance a dan bude wayan sabuwan da za dan taimake tallan yaran nan da sun gama makaranta su samu abin yi ko wadannan ababen zai dan rago don gaskiya har mun kace zaka je Southern Zone ne za ce sai kun dawo don magana insecurity magana kidnappers ya mana yawa inda gwamnatin nan Allah ya sa duk wanda ubangijin Allah ya yi ya bashi matsayin nan su yi hakuri su dan dube wurin uraren mun nan don gona kidi ma ba ka iya yi ba don insecurity ba ka je gona ba in karfe 6 yayi kowa na so ya koma dakin kana daki din ma baka sira ba gaskiya akwai damuwa na roko na nan shirin da ubangijin Allah ya bar mu a cikin masu rai da lafiyar mu iya gani ubangijin Allah kuma ya dora ma mai cici damuwa na shine a dan kula da wannan wurin magana insecurity in sun ba ma matasa abin yi kuma ba aikin gwamnati ba an bude su factory dan wani abu sun dan sassa su a wurin ina ga wadannan ababen zai dan rugo roko na kenan ma gwamnatin da za ta samu shiga
sunana Hajiya Barira Muhammad muna tare muna zaune da ƴaƴanmu ga su nan suna nan kace-kace a gari ba aikin yi wayansu ma sun gama makaranta wayansu ma suna da degree sai ƙarya sai a ce za a daukan mana ƴaƴa aiki amma ba abin da ake musu gaskiya na farkon abin da ya kamata su taimaka wa makaranta akan karatun yara domin yara muna buƙatar yaran mu duk suna zaune yawanci a gida talauci ya hana mu mu samu mu biya mu ƴaƴayen mu kuɗin makaranta da wanne da tsaji abinci mutun zai ji ko mutun yana da yara sun kai 10 zai iya biya musu makaranta dole yaran nan ga su nan suna table at city ana kallon su kaman ba manya a gari kaman ba mu da shugabanni karshe yaro idan ya girma sai kawai kuji yana cewa ni ba wanda ya taimake ni saboda haka ba wani babba abin da yake gani kenan a cikin rayuwa saboda ya tashi a cikin wahala ya girma a cikin wahala manya masu motoci makota ma basu ma yi taimakon ba suna ganin ɗayan namu suna yawo a cikin anguwa babu wanda zai ce tunda ni ina da rufin asiri Allah ya min rufin asiri makoci na ga ƴaƴan shi nan suna ta bol a anguwa ba wanda zai ce bari in dauki guda ɗaya in dinga biya mishi makaranta to dan haka muke addu'a muke kuma roƙon Allah kuma za mu tsaya da kafafuwan mu mu jajirce mu zaba kuma muna sa rai Allah zai taimake mu a cikin al'amarin mu
sunana Philip Nanpon Sambo ina aiki ne a Barkin Ladi a matsayin Youth and Sports Secretary
me kamata a ce in ƴan takarar nan sun ci zabe ko da ma wane ne su yi ma matasa
kin ga na daya kin ga kaman youth acquisition center wajen koyar sana'a kenan akwai su da yawa ba suna babu ba akwai su amma kayayyakin da ya kamata na anai a zo a sa duk matasa zo su aikin kin gan babu kin ga zan gina youth center ko action center amma ba a sa kayan aiki ba to me amma nan so a sa kayan aiki kuma a gyara su muhimmancin idan sun yi wannan koyar wannan aikin ga amma za su samu a karshe kin ga zai taimaka na daya kenan na biyu idan sun samu matasan da suka aiki ai sun yi domin suna son cin gaba ne sai ku duba ku kansu me ne damomin su me ya kamata a yi musu don su ma wata rana ma su sai eh na yi kokari sai ka kira su ka zo da su ku yi hira da su su gaya maka damomin su don sai ka zaba wanne ka zaka yi kai sai ka yi musu kaga wannan sun ganka a su baka daraja kuma za su sun cewa eh sun ci murin zabe da suka yi
a matsayina na matashi ina bukatan abubuwa biyar ne a wajen gwamnati shi na farko shine fannin lafiya da kuma tsaro domin matashi ya samu tsaro zai iya samun kwanciyar hankali da zai iya nazarin neman abin da zai tafiyar da rayuwarsa ba sai ya tsaya jiran gwamnati ta bashi aiki ba na biyu shine tattalin arziki idan gwamnati za ta bunkasa tattalin arziki ba yoyo a ce dala ya hau ba dala ya sauka in za ta iya zauna ta gyara tattalin arzikin nan a matsayina na matashi zan ji dadin tafiyar da rayuwana na uku shine harkokin noma idan gwamnati za ta bunkasa harkar noma domin duk kasar da take ciyar da kanta abubuwa zai zo mata da sauki na hudu shine fannin ilimi na su gwamnati a gyara fannin ilimi domin aka samu matasa suna da ilimi zai rage gudanar da miyagun ayyuka na biyar yana karkashin inganta tattalin arziki ne a matsayina na matashi ina roƙon jami'an gwamnati da sauran 'yan siyasa su rika janyo mu matasa suna dora mu akan harkokin su da suke yi kuma aiki ya fito ba sai a ce sai dan wane da wane ba wai sai ka ji ana dokan ayyuka a sirrince ba a dinga budawa ƴan talakawa su ma su dinga samu
a matsayina na uwa gaskiya abubuwa da dama da mu iyaye muke so gwamnati da za ta iya mana musamman yanzu abin da ya tunkaro mu na ƙara wa karatun jami'a kuɗi wanda a gaskiya mu iyaye muna ganin mu da ba mu da ƙarfi kamar ana nuna mana cewa ƴaƴan mu fa ba za su yi karatu ba to gaskiya wannan abu yana ci mana tuwo a ƙwarya domin muna fama ma a wannan marar da abin da zaka ci da lafiya sannan babu abin yi sannan samun yayi karanci abubuwan rayuwa yayi tsada to da wanne bawan Allah zai ji gaskiya wannan karin kuɗi da aka yi mana in so samu ne a mayar da shi yadda yake a da din ma yadda yake wata kila zaki ga 50,000 100,000 to da yaya ake kwagwagwa da za a je a samu balantana yanzu a biyaninka so 200 ma to muna fata gwamnati za ta duba wannan
suna na Halliru Abdullahi Maraya tsohon mai ba gwamnatin jihar Kaduna shawara akan harkokin addinin musulunci abinda nake so gwamnati ta sa gaba a wannan sabon shekara da zamu shiga matsayina na uba shine a gaskiya harkar tsaro da yawa iyaye mun rasa yaya mun rasa mata mun rasa maza sanadiyar rashin tsaro dake addaba kasar nan misali zuwa yanzu an rasa wajen mutane 53,418 a wajen shekara 7 da wata 7 da wannan gwamnati take mulki so da haka ya kamata a sa tsaro a gaba sannan kuma bayan haka a dauki mataki wajen ganin cewa kungiyar malaman jami'a ta kasa bata kara shiga yajin aiki ba domin babu shakka rashin ilimi ga al'ummar kasa shike haifar da matsanancin talauci Allah ya sa za a ji kuma a yi amfani da abin da muka bayar shawara
kadan kenan daga cikin dimbin matsalolin da suka addabi al'umma a Najeriya da suke hankoran ganin shugabannin da za a zaba sun shawo kai batutuwan da za mu ci gaba da haska fitila akai a cikin shirin biiznillah muna godiya ta musamman ga wakilan mu Zainab Babaji da kuma Halima Abdurrauf da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai ko mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi kasar Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
ku wadi ko kan wadi wadi haba in yi shiru ko yi magana
madalla a gaida alheri Grace Abdu da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice
to haji daga labaran a takaice Hukumomi a kasar Pakistan sun faɗa jiya Laraba cewa wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai daga bangaren kan iyakar ƙasar Iran da ke tsakanin ƙasashen biyu ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu. Sanarwar da rundunar soji ta fitar ta ce an kai harin ne a gundumar Panjgur da ke kudu maso yammacin lardin Baluchistan. Sanarwar ta ce 'yan ta'addan sun yi amfani da ƙasar Iran wajen kai harin kan ayarin motocin jami'an tsaro da ke sintiri a kan iyakar ƙasar. Wani jirgin helikwafta da ya yi hatsari jiya Laraba a wajen babban birnin ƙasar Ukraine ya kashe akalla mutane 14 ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Monastirsky da wasu manyan jami'an ma'aikatar a jirgin da wani yaro a ƙasa. Jami'ai sun ce hatsarin ya faru ne a kusa da wata makarantar renon yara a Brabari wata unguwa da ke gabas da Kyiv. Kawo yanzu dai ba a bayyana dalilan da ya sa jirgin helikwaftan ya faɗo a lullumin hazo da safiyar jiya ba, ko hatsarin ne ko kuma yana da alaƙa da yaƙi, ko da yake a baya-bayan nan ba a samu rahoton faɗa a yankin babban birnin ƙasar ba. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen da mataimakin Premier China Liu He sun yi alkawarin yin aiki tare don warware batutuwan da suka shafi kudaden sauyin yanayi da kuma buɗe hanyar tattaunawa tsakanin manyan kasashen duniyar biyu masu karfin tattalin arziki.
Thomas Sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza da ya bada umarni kuma injiniyan namu na yau ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalamu.